بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 6 ga watan Al-Muharram shekarar Hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 12 ga watan July shekarar miladiya ta 2024 daga wannan aji namu na Fasl al-Sheikh al-Albani lil-Usul daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ya gafarta masa dama mun saba a waɗannan jirangiya ta darussa muna karatu ne a cikin littattafai na usul na ulumul ala wannan zai zama darasi na 200 kenan da 12 cikin jirangiyar darussa masu wannan lamba zamu yi karatu daga littafin ulumul qur'ani al-karim wallafar ad-doktor Nuruddin Itir Allah ubangiji ya gafarta masa dan ba manta ba mun kwana a fadin malam wa ahammu anwa'i tafsir al-mu'asira mayali yana mana magana akan wato irin ci gaba da jajjuyin manhaji da sauyin manhaji da aka samu a wajen tafsirin al-Qur'ani mai girma a wannan zamanin da muke rayi ya gama kawo muqaddima sai kuma yake cewa akwai nau'in tafsiri iri daban-daban a wannan zamani daga ciki akwai al-awwal na farko at-tafsirul manhaji tafsiri wanda yake gudana akan salo na bincike na ilimi irin na zamani wato salon tattaunawa da ainihin wato tattake wuri akan kowace mas'ala shine manhajiya irin manhaji na research kowace aya ko kowace gaba a binciko abin da malamai daban-daban suka faɗa a ciki sai kuma a tsara shi a wani salo na musamman wanda wannan yakan yi sauki ga wanda zai zo daga baya karatu ko zai bincike ko zai gabatar da darasi zai zama kusan abin da kake bukata a littafai daban-daban sai ka tarar wani malami ya tara maka shi a wuri guda yace wa min ashhari kutubihil mutadawala daga cikin littafan da suke wato mafi shahara da suke available suke yawo tsakanin masu karatu da masu bincike akwai at-tafsirul wadih da doktor al-sheikh Muhammad Mahmud Hijazi doktor Mahmud Muhammad Yusuf Hijazi wanda ya rasu a 1972 yau da rasuwarsa kusan shekara 46 kenan ko da 7 ko ko ya kai 50 1972 kuma 48 haka ne ko 52 afwan 52 to da rasuwar shi kenan wani malami ne mutumin Masar da ya rubuta littafi cikin juz'i uku mai suna at-tafsirul wadih asalin littafin thesis ne na masters ɗinsa wanda ya kullatu usuluddin kullatu da'wa wa usuluddin ta al-azhar ya samu wato masters a 1966 so daga baya sai sake tace shi sai ya fidda shi a matsayin littafi yace wa tariqatu hadha at-tafsiri annahu yattabi'u usul at-tafsir wa khatawatihi inda al-ulama salan da yake bi shi ne yana bin tsare-tsaren ilimi da matakan da malamai suke bi wajen kawo maganganu na tafsiri lakinnahu yunzimu hadhihi خطوات في فقرات منفصله sai kuma yazo ya tsatsara su a cikin paragraph daban-daban haka za kaman haka in ya kawo aya sai ya mata subheading misali yace asbabun nuzul sai ya ambata sabubban saukar da aya munasabatul ayati lima qablaha alaka dake zakanin ayat da ayat dake gabaninta sai ya bayani sai sake kawo wani subheading din al-mufaradat al-lughawiyya kalmomi masu bukatan fasara a cikin aya sai sake kawowa sannan sai kara wata faqara al-i'rab wa atharu fil ma'an bambancin wanda ake wasalin wasu kalmomi a cikin wannan aya da kuma shin hakan zai bada bambanci a ma'ana al-balaga sannan sai kawo magana akan tashbihi ko isti'ara ko jinasi ko kinaya dake cikin aya sannan sai kuma ya kawo al-ma'an al-am dunkulallen sharhi game da ma'ana aya thumma ma yustanbatu min an-nassi min al-fawaid karshe kuma sai ya ci ga wasu fa'idoji da za a yi cirowa na fiqhu ko na ilimi a ciki ma mura'ati salasatil uslubi wuduhi, salo ne kuma mai tafiya a hankali kaman zubin yayin charbi, kuma salo a fili. Wa madaja fihi tafsira bil ma'anil ilmiya wat tawjihatil ijtima'iyya wal istinbatat, sannan ya sassaka maganganu akan kimiya da maganganu akan wato tarbiya da zamantakewa iyali da gudanarwa da makamantansu. Tafsirin yana da kyau sosai, yana kuma da amfani ga mutane wanda suke da kasalar duba littafai da yawa. Ko mutumin da zai tafsiri wanda ake yi ga magardan da ake na azumi ko dusati, idan kai mai kasala ne kuma ɗaliban da kake musu ma ba wasu ba wani zurfi suke bukata ba, shi kadai ma ya ishe ka, ka dan tsuntsuntu abin da zaka tsunta ka gaya musu. Duk da yake akwai kurakurai a cikin tafsirin da wajibi ne a ishara zuwa gare su, malam zai ishara ana. Lakin al mu'allifa kathiran ma yukhalifu ma alayhi al jumhur duna an yuzhira mubarriran ko duna an yadhhara mubarrirun li amalihi dhalika, za yi karantawa ka duna an yuzhira, duk mun karanta haka sai mun ƙara alif kenan, mubarriran ko duna an yadhhara mubarrirun li amalihi dhalika. So da dama yakan sabawa jumhurin malamai, abinda mafiyan malamai suka tafi a kai yakan yi tsaurin, yakan yi ƙarfin halin ya saba mushi. To yanzu mana wani zai ji kamar wannan magana ai ba komai bace, don mutane suna ganin wai jumhur ba hujja bane. Wannan wata magana ce sabuwa a cikin ilimi, ba a santa ba, cewa wai in malamai da dama suka karkata zuwa ga wata magana, to wannan wai wannan bai ƙara wa magana ƙarfi. Da me ake tarjihi tsakanin shaz da munkari da sayi da abin nan, da ma'rufi da munkari da shaz da abin nan, da me ake tarjihi? Ba da yawa ba. To amma za ga mutane wai mutum yana bin ra'ayin da ba na jumhur din ba, sai ce jumhur ba komai bane. A jumhur wani abu ne, amma ba kullum ba. Idan waɗanda ba jumhur ba suna da hujjar ta fi su tafi jumhur, to sai amfani da hujjar. Amma in babu, to yawansu ma hujjar. Saboda haka yakan saba ma malamai inda suka karkata babu wani dalili ƙarara. Gashi malam ya buga misali a ƙasa, ya ce kamar tafsirin wan nazi'ati gharqa, kowa ya san malaman tafsiri sun karkata zuwa ga cewa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu fusgar rayukan kafirai, fusga ta rashin tausayawa. Ko shi sai ya ce ba su bane, alkawakib taurari ne, khilafan lil jumhur. Haka nan da yau tafsirin fal mudabbirati amra, mala'iku masu wato lissafin ayyukan mutane da rubuta su, nan ma ya sabawa jumhur, ya ce ana nufin wai iska da ke gudana. Haka tafsirin wa idha al isharu utilat, tafsirin da malamai suka taba kan wannan shine tashin alkiyama idan yazo zai sa masu arziki da dukiya su fita batun dukiyar. To sai aka kwatance, aka kawo al ishar, sune raquma masu ciki, waɗanda a ɗabi'a Balarabe yana ba raƙuma mai ciki da ta kai wata goma da cikinta kulawa ta musamman, saboda arziki ne ke tafe in ta haihu. To a lokacin za a yi watsi da su. Sai shi ya fasara ya ce ba haka ba ne, a sahab ya ce a girgije ne, a lokacin zai wofanta daga ruwa, zai zama holoko. To akwai irin waɗannan da yawa a cikin tafsirinsa, waɗanda sai mutum ya lura. In banda wannan, to sai kuma matsala aqida ash'ariya, ita ma a cikin tafsirin zaka same ta yana goyon bayanta. Amma ba haka ba, tafsiri ne wanda yake mai kyau. Shi sa ka ji na ce idan mutum malalaci ne, ya kamata ko zaka dogara da littafi irin wannan. To kuma wata matsala kuma har ila yau shine yana da karancin ihala zuwa ga masajir, zai ta faɗan magana bai ce ga inda take ba. Sai dai kai idan ka saba karatu a cikin manyan littafai, kana iya hararo cewa wannan irin magana Ibn Jaririn ce, wannan wata kila magana Qurtubi ce, wannan ta yi kama da magana Ibn Kathirin, kai kana iya hararo haka. Amma shi baya ambata wanda kuma kaga wannan shi ma na ƙasa ce a manhajiya, Allah ya gafarta mishi. Wa ala kullin fal kitabu hamun wa sahalun li ammatil qura, kaji magana ba, yace a kuma dai yayin tafiya yana da muhimmanci, kuma yana da sauƙin mu'amala ga gamagarin masu karatu, wato waɗanda ba mutakhassisuna ne a ulumul qur'an wa tafsir ba. Yace wa mufidun, yana da kuma amfani, yula'imu basu ruhi an-nuhud, yula'imu basu ruhi an-nuhud fil muslim, yana taimakawa wajen wato
abin nan sanya wa mai karatu musulmi hazakar a farkar da shi daga baccin da yake ciki wa iqadhihi wa iqadhu wa'ihi lil ulumi wa thaqafat a farkar da shi a fadakar da shi littafi ne zai farkar da kai ya fadakar da kai ya saka tashi kai kokari afani nau'i na biyu na tafsiri a wannan zamanin shine at-tafsirul adabi al-ijtimai akwai malaman tafsiri wanda suka juye tafsirin suka fuskar kallon nassin alqur'ani a matsayin shi ma wani literary text ne wato a matsayin kamar yadda ake kallon waƙoƙi da hudubobi da zantuttukan hikima wannan tun daga nan suka samu kuskure domin shi qur'ani is sacred wato littafi ne wanda yake muqaddas ne daraja littafi ne da aka gode shi dan shari'a ba a zo da shi dan entertainment ba adabi shine ake dan entertainment dan rawwaje zakata da sauransu to amma sai suka kalle shi da haka wannan manhajin ya taso ne daga Urba wanda suke ma littafan addinin kristanci da yahudanci irin wannan kallon to da wasu mutane cikin larabawa suka karatu a hannun turawan nan ko suka kanta littafin turawa abin ya ba su sha'awa sai suka kokarin wannan theory din bari su yi waro bari su tatbikin sa akan nusus diniya wannan har abin da zai iya zama patanci ga addini akwai a cikin shi akwai wani takaddarin bafaran shi wanda yake cewa wato abin nan mai sunan shi mai theory na deconstruction Jack Derrida yana daga cikin wanda suka azzama theory na cewa babu wani nassi da za a cewa ya daga wa kafa har ma yana ganin duk wani nassi da wani ya riga ya fito to me shi bai da wata alfarma iyakacin ya bar masu karatu su fassara da su gani a ƙarƙashin haka yake kiro wannan theory na deconstruction shine tafkik ai watsa a maida zance ya zama gaba kowace gaba ai teaching dinta separately na taba rubuta wani article akan wannan nazariyar argument din akan cewa to koda dai su a wurin su suna yi to mu ba zai yi a wurin mu ba zai yi a qur'ani ba argument din kenan na manta tace da yana nan dai online da daddewa na taba rubuta a wani conference muka yi ta hayaniya da ƴan uwa masu bincike akan adabi shi yana ganin halassun yi har ga qur'ani har ga injila da attaura da hadisi da sauransu to wa huwa tafsirun yabruzu ijaza alquran wa ya'tamidu fi ard ma'anihi ala al-uslub al-alim al-jazzab shi wannan wato salo kokarin sa abinda yake so ya bayyana a qur'ani shine inimitability din qur'ani yana da wata zahira shine is inimitable wato gagaragasa ba ka iya yin irin sa duk dabaraka kamar da Allah ya mutane ta hadisi suka kasa to kokarin fito da sirrorin wannan gagaragasancin qur'ani sai zama shine manufar su amma suna dogara da salon adabi wajen rubutun su yasila ilal qari bima yuridu an min ta'sir wa tawjih dan ya kai ga mai karatu al-sayyid da yake so ya ja hankalin sa wa gallafata hadha tafsirul wahid ilayhi al-anzar wa gallafata hadha tafsirul wahid ilayhi al-anzar li'annahu istata'a an yamlika nasiyatal bayan al-adabi fi ard al-ma'ani yace hakika wannan tafsiri guda daya akwai tafsiri guda daya wanda ya ja hankalin mutane akan wannan wajen akan wannan tsarin saboda yayi kokarin ya wato yi riko da makwarkwadar bayani da ma'ani da sauransu wana sayyidu zaqul adabi fi fahmi asrar ijadul qur'an ya sanya balaga mai zurfi a ciki summa fil muntalaqil mu'asir alladhi uniya bihi kuma yayi magana a bisa salon zamani ko huwa mene ibrazu ijadul qur'an fi fanni taswir kokarin wato bayyana salan alqur'ani a cikin fannu taswir anan wato abinda ake cewa abin nan portrayal art of portrayal wato yadda zance yake iya suranta maka waki kamar idan kana karanta novel ko kana karanta wani labari ne ban sha'awa ko ana baka zaka dinga jin a kwakwalwarka kana ganin hoton labarin shine taswir din da ake magana to yayi kokarin ya bujiro da irin wannan salon a cikin alqurani hatta sada an yanala alitrafa biyo da ijab har aka dinga burge ya dinga burge mutane ana mamakin sa is sabaka wa badara li isbati ijaz alquran wufaka miqyas adabi fanni yayi kokarin wato ya tabbatar da cewa za a iya nazartar alqurani ta wannan fuska wannan litafin shine huwa fannu taswir litafin fannu taswir alfanni fil qurani da sai da kutub shi yake ishara nan muna nan da shi aka juz'i ne guda daya kaman girman balagatul wadiha ko makamanta haka na taba karanta shi da dadewa litafin yana da dadi sosai musamman dai ga wanda yake mu'amala da adabi zai ji dadin sa amma ba zai taimaka maka wajen fahimta addini ba gaskiya zauk ne adabi kawai amma yayi nisa daga abin da aka aika alqurani na shari'a ta fuskar wato abin da yake tattauna shi yafi damuwa da salon zancen da zurfin tattaunawar maimakon fito da wato abin nan din azzikir din ambato da tuna lahira da bayani akan shari'ar yace wa an yuqaddima tafsiran kamilan lilqur'an yabruzu fihi mistaqa hadhihi nadariya yayi kokarin daga baya yayi littafi cikakke da zai bada wannan sura asalis nauku at-tafsir al-ilmi sai kuma tafsiri wanda yake scientific shine al-ilmi ana wato kokarin maida alqur'ani ya zama kamar wani littafin nadariya ta tafsiri wa tafsir alladhi yajtahidu fi istikhraji mukhtalif al-ulum wal ara'i al-falsafiyya min al-qur'an al-karim shine kokarin tsakuro ra'ayoyi na kimiyya da ra'ayoyi na falsafa da gaskiya alqur'ani nazariyat da ake da su a fannin falsafa a fannin iktisad a fannin administration a pharmacy a medicine a zoology a astronomy a kuma irin waɗannan abin da ake ce musu pure sciences wato su mathematics da physics chemistry da biology sai a yi ta kokarin sai an zakulo inda qur'ani yake da alaka da su to wannan abin yayi yawa sosai a wannan zamanin a wurin masana da masu bincike an yi rubuce-rubuce ta yawa a kansa to shi yake cewa at-tafsirul ilmi wani lokaci zaka ji mutanen da suke yin tafsiri irin na azumi kowa da gurgurdan background din shi a sciences zaka yana kokarin ya dinga kutso da irin waɗannan matsalolin cikin alqur'ani mai girma وقد اخذ هذا النوع من التفسير اهتماما عظيما لدى المثقفين في الاونه الاخيره كاجي مغان ان بوكو سن دوقي irin wannan tafsirin da muhimmanci sosai sunni al-muthaqqifin wato wanda suke sun yi karatu na zamani suna iya suna da kishin addini sun yi MSS sun san lagu wasu ma da musika tun gida wasu ma da alqur'ani ne to wannan irin karatun yana burge su sosai so da yana tafiya tare da nafsiyar su tare da background din su abinda mutum ya sani a cikin kimiyya in ya zo ya gansa cikin alqur'ani zai ji dadi cewa ashe suna kan siratul mustaqim to wannan yana tafiya tare da su wallahi lamma kushifa minhu anhu taqaddumul ilm min al-izmiz hadha alqur'an wallahi lamma kushifa anhu saboda abinda aka buda aka gano ta fuskar tafsiri na inda qur'ani ya zama gagara gasa wa tasdiqu laqaikal ilmiya da inda qur'ani ya gaskata abubuwan da suke wato realities ne da aka proven a kimiyance bayan an dauki tsawon shekaru ana bincike a laboratory ko a field ko wane ne ko sai kawai a zo a ga shi alqur'ani ya faɗi magana cikin wani salo mai ban sha'awa rabin jumla ko rabin aya to sai da kuma an kasa ganin abun an kasa gane shi alaihin qada تقدم العلم بالبطلان على التراث الديني لدى الامم الاخرى aka ga cewa qur'ani shi yana ci gaba tafiya tare da kimiyya da fasaha a yayin da kimiyya da fasaha ta yi ragaraga da sauran addinai sun yi hannu riga da sauran addinai irin addinin kristanci addinin yahudanci da sauransu babu abin da ke cikin sa a gurin kimiyya in banda shiririta da labaran da na yanzu shi ko musulunci kullun sai a ga littafin shi yana dacewa da kimiyyar balma ya wuce wa inda kimiyya ta tsaya a wasu wurare da yawa yake cewa wa zada zalika alhitimamu da'afu malakatid darisin aladabiyya fadlan an annal qismul azamil muslimina laysa min al-arab yace daga cikin abin da ya ƙara ƙarfin wannan shine raunin masu bincike cikin musulmai da kuma mafi yawan ma masu binciken ma dama ba larabawa bane sai zama sun fi damuwa da waɗancan abubuwan fiye da musulmi fiye da asalin addinin lakin waqa min badil katibina ghuluwun wa junuhum fi hadha at-tafsir mimma sabaqa an hadzarna minhu kina abin da so na faɗa kan riga malam masallaci farko ya kamata mu gane shi Allah bai saukar da Qur'ani dan kimiyya ba saboda haka yana daga cikin kautar da Qur'ani daga manufarsa a ce a rungume shi daga masallatai daga wuraren tafsirai a kai shi laboratories na kimiyya a dauke shi kamar wani manual na kimiyya Allah bai saukar da shi dan haka da Allah ya saukar da shi dan haka da annabi da sahabbai abinda za su fara yi mai ke ko mun gani to amma wannan bai hana wato ishara basita ko wanda take matsakaiciya akan wasu abubuwa da Qur'ani ya nuna domin shi Qur'ani littafi ne na karantar da shari'a akan komai to hata akan ilmomin duniya din ya karantar da shari'a zai yi magana dunkulalliya kamar misali wa auhayna ilan nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishuna thumma kuli min ath-thamarati fasluki subula rabbiki zulala Allah yace ki je ki yi kaza yake kudan ne ya zuma ko za a fitar daga jikinki shifa'u waraka to Allah ya bada shi a dunkule sai a tafi a ta binciken warakar ya za a yi da ita haka shajaratun zaitunatan bishiyar zaitun da Allah ya ambata ba wallahi ambace ta ba shajaratun ne mubaraka haka a kirata a Qur'ani ko sai a je a nemi albarkar ta ta haka batu akan wato abin nan nono na dabbobi ga sanan abubuwa da yawa haka batu akan sararin samaniya batu akan karkashin kasa batu akan noma da sauransu fadin Allah misali afara'aytum ma tazra'un ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un ba zance ne kai gama garda a ce a karanta a wuce ba afara'aytum an-nara lati turun antum ansha'atum shajarata am nahnu al-munshi'un sai a je a yi ta bincike a gefe amma shi Qur'ani a bar shi a cigaba da neman shari'a da shi amma aka ce shi za a yi subjecting ga waɗannan abubuwan to za a samu matsala na farko shine kana iya kai binciken sai ka tike ga sakamako na kuskure to za ka ce Qur'ani ƙarya yake ba kai sa ba an samu ire-iren waɗannan wanda iya bincike sai suka tike a binciken sai su ce to dole haka shine kawai daidai na Qur'ani ne ba daidai ba sai daga baya su ga nasu ne ba daidai ba haka wal walidatu yudnina auladuhunna hawlain kamilain ya faru da irin wannan matsala saboda haka Qur'ani abinda aka sako da shi shine ya zama shari'a ga mutane ya gyara musu rayuwar duniya da rayuwar alkiyama amma bai hana a cikin rayuwar duniya akwai ilimi da kimiyya da fasaha amma ba shi bane asalin abinda aka sako da shi to lokacin da wasu suka kutsa suka dinga takallufi wajen murda wasu ayoyi dan su dace da abin da suke ganin nazariyar su tayi wasu kuma su kuskure daga abin da yake daidai yace kamar yadda muka nuna cewa ba daidai bane kamar shi wancan da muka tafsirul wadi wa atayna fi bathil kauni fil qur'ani ala tafasila wa shuruti yajibu an tutba'a fi hada tafsir yace kuma da muka magana akan wato bahasi game da space mun yi magana akan sharɗan da ya kamata a bi kafin wannan zurfin ilimi da aqida tukunna da kuma abin nan da kuma wato sanin ilmin malaman da ai mun yi magana baya kan tafsirin alusi wannan shine abin da ya lalata tafsirin ya zama kawai kamar littafin chemistry da biology kamar general science kamar integrated science yake magana akai har da zane-zane na sketches da graphs da abin nan da makamantansu umin ma yudkar min muallafati fi hadha al-bab da gaskiya abin da ya zama wajibi a ambata nan da tafai a wannan babin akwai littafin dirasatul kutubil muqaddasa fi dawil ma'arif al-haditha wannan an fassara shi ne zuwa English zuwa larabci dirasatul kutubil muqaddasa fi dawil ma'arif al-haditha shine littafin lidoktor Maurice Boakai Allah ya ji kamala albani namu na san mafi yawan mu a bakin shi muka fara jin wato sunan wannan malami wannan malami tarihin shi sananne ne a duniyar musulunci akwai babban malamin nan mutumin Egypt shine Ragib As-Sirjani wani marubuci yayi littafi akan uzama'un aslamu, wasu manyan mutane a duniya waɗanda suka musulunta saboda tsabar musulunci ya gam sun gamsu da shi ba tare da musu wa'azi ba. Ya kawo sama da mutum 100 ya sa sunan shi a ciki. Shi Maurice Boakai, kamar kowane bafaranshe adi, Kirista aka haife shi, Kirista ya taso, in ba na manta ba, ya rasu a watan February a 1998, bai da rasuwa ba. To, ya yi karatu ya zama likita, yana aiki a asibiti. A zamanin shi za a iya cewa a Faransa ba a san wani wato jarrah surgeon da ya kai shi kwarewa da shahara ba. Allah ya mishi baiwa a aikin da yake. To ana nan wani shugaban Faransa shi ne ya je har ƙasar Egypt ya roƙi alfarma cewa a ba su aron gawa Fir'auna za su yi bincike. Ƙasar Faransa a duniyar Turawa ba a san mutane suka kai su ƙwaƙudu ba akan bincike da ya shafi al'adu da kufai da tarihi ba, ba a san wanda ya kai Faransa ba. Wata ƙasar Larabawa ni da Turawa ni da ban sani, Faransa da Jamus. Din ka ji wani wato wani intervention ko wani fellowship ko wani scholarship ko foundation za a bayar akan bincike akan archaeology ko museum ko heritage study ko history, za ka samu Faransa tana da hannu a ciki saboda hatsaribancin da take a duniya. To suka zo suka roka a Egypt, aka ba su kuma aron gawa, aka kawo gawa cikin alfarma a fari, aka sauke ta a akwati na gilashi, aka shimfiɗa masu ɗaukanta jan carpet da shugaban da ministoci suka zo suka yi mata sujuda suka gaishe ta. Aka wuce da ita wata babban santa ta bincike abin nan French Monument Center, babban santa ta bincike, aka je aka ware mata wani jana, wani wuri na musamman na bincike. An gayyato atomists da surgeons da archaeologists, wato masana ƙwaƙudan bincike akan tsarin halittar ɗan adam da jikinsa, da masana bincike akan al'adu da rayuwar da masana bincike akan tiyata da duk wanda yake da alaka da wannan, sun kashe 60 suka samu kamar wata uku da kayan aikinsu da na'urorinsu da theories ɗinsu suna bincike ba dare ba rana, suna rubuta articles. Yana nan a rubutun da suka yi mujalladai jama'a, ana ta kashe kuɗi, ana ta kashe chemicals, ana ta ɗiban samples, ana kaiwa injina, ana gwadawa. To shi kuma Maurice Boakai shi ne gaba ɗaya team leader ɗin duka binciken, shi ne kamar suka ce principal investigator. Suna ta bincikensu, shi kuma damuwar da ya samu don ka san akwai ishtibahi akan wane wace gawa ce Fir'aunan, saboda abu ne da zai iya wada ma wannan gawokin mummies ɗin suna da yawa. Kuma yanzu kamar ka je makabarta ne bayan shekaru gane kabarin waye wannan, dole a sami mix of wajen identification. So da haka akwai mix of tsakanin shi Fir'aunan Musa da wani baban shi ko ɗan shi wajen wanne ne asalin mara mutuncin nan. Amma they were lucky cewa wanda aka kawo musu ɗin shi ne na Fir'auna Ramses the second. Suka iya confirming cewa lalle wannan gawar a cikin ruwa ta mutu ne garaka. Saboda duk bayan tsawon shekarun nan an samu elements na gishirin ruwan teku a jikin gaban gawa, an iya detecting ragowar elements na gishirin teku a cikin kunne, a cikin hanci, a cikin ina ne. Na ɗan karanta wasu abubuwa da akan binciken don sanin ma nake da jarabar karance-karance na. To suka kuma gano cewa wannan gawar ba ta daɗe ba a cikin ruwan, ƙasusuwan gawan nan inda ta yi kwana uku ko mako ɗaya ko wata ɗaya a cikin ruwa za su iya ganewa, amma babu alamar da ke nuna cewa gawar ta daɗe a cikin ruwa, kamar tana nutsewa kawai ta mutu kuma aka baka ci wuta. To wannan kuma ya saba wa neta na abin da aka sani a adabiya, idan gawa ta faɗa ruwa kuma Allah ya kaddara za ta mutu, to wataƙila mafi ƙaranci ta kwana uku, biyar, shida ko mako ba a ganta ba. Kuma a daidai wannan kwanakin ruwan zai tasiri wajen warin jikin gawar da kuma wasu element na jikin, to duka babu wannan akarin. Malam Yusuf Annai kuskure ka tada ni. Wannan abin da karanta ne a tarihi, ba ban taɓa shiga ajin science. Sa'annan kuma babu karyewar kasusuwa ya kamata a ce kuma fadawar gawar cikin ruwa da murdawar igiyar teku ya kamata a ce wasu kasusuwa musamman irin nauya na kashin baya sun kare babu fracture so da kace zama abin nan din conclusion is contradictory an ce akwai ran da ya kwana a tsaye a gaban gawar yana bincike yana tunani yana gida kai yana tagumi ya sha shayi ya sha sigari ya rasa da zai to a cikin tim nan akwai wani musulmi sai ce mishi Allah kaka damu da wannan ai a cikin gaban musulmi an riga an faɗi wannan abu ba wani abu bane kai mu ce da gaskiya ruwa ya mutu yace shi scientist ne baya ba zai iya rubuta abin da bai iya proving ba a kimiyance shi ba zai yadda ba kawai dan musulmai sun fara dan ne ga abu yana ganin contradiction haka sai suka hakura a wannan karan basu iya making wani tangible conclusion akan waɗannan contradictory discoveries din ba cewa ya mutu a ruwa babu karaya babu alamar dadewa ya kamata abin da ya mutu a ruwa a ga ya dace da waɗannan akwai karewa kashi da dadewa a cikin ruwa bayan wasu shekaru sai ya tafi wani conference a ƙasar Saudi Arabia na kimiyya da yaje sai ya gabatar da article akan wannan damuwar da yake ciki cewa shi yana da wani bincike da hanyar ya kasa karasa shi to a wurin sai wani masani ya ce mishi ai wannan ba wani abu bane ya bude mishi kawai suratu Yunus gashi alamu na jika bi bada ne kana da kuma mai kalfaka aya Allah ne ya kaddara gawan na fadawa Allah ya ma kare ta ya kashe ta kuma ya turo ta bakin teku yau da gaskiya abin da suka ma kara shi ne ya aka yi sauran gawakin ba su tsira ba dan ita ce kadai gawar da aka samu sauran duka teku ta hade su haka yake a tarihanci a wurin yayi ya kabbara kawai musulunta nan take musulunta to dai kuma Faransa shine ya shekara 10 yana wannan binciken shine wannan tafin the Bible the Quran and science asalin sun da ibal tafin kenan shi da faransanci wani way la bible la qur'ani la wani ne ban yawo to shi aka fasara zuwa wajen sama da yare 20 littafin best selling ne muna nan da shi a nan makarantar mu na turancin wannan mallam ya taba zuwa da shi to wannan shi ma fa a littafin fa yayi kurakure kuma musamman abin da shafi hadisai don ko yanzu wannan magana da ya karanta akan qur'ani koyi da kanka ci bincike ne namu na yan boko na koyi da kanka kuma ba yayi ne under supervision na experts ba yayi ne a matsayin binciken sa kai bayan ya riga ya zama babban malami a fannin sa da a ce wata kila san da yake yin PhD ne ya binciken ala za a dauko experts wanda suke sun san abin su gaggyara kurakuren saboda gaskiya akwai kurakure a cikin littafin magana ta gaskiya akwai abin da dole sai an ba hankali ba lokaci wanda za a tsaya ana ta tattaunawa akai musamman duk inda ya kawo wato magana akan hadisai bai san komai akan hadisi amma ya musulunta Allah ya gafarta mishi akwai su da yawa irin haka waɗanda ilimin su na boko ya kai su ga musulunta to abin da zai baka mamaki sai kuma gashi ko musulmi uwa da uba da kakanni musulmai dan yayi wani dan kankanin boko sai ya ce shi kuma ya zama wani ja'iri da yake rena musulunci wannan mutanen mu kenan bakaken fata suna nan da yawa irin wanda yan social media suke cewa yan boko aqida musulmi suke ce musu aka yan boko aqida wai waɗanda su kuma sun rena musulunci sun fi yarda da abubuwan da suka ji daga bakin su Karl Marx da su Darwin da su Aristotle da wasu shedanu ire-iren waɗannan shedanu ma duk mun karanta maganganun su da ba duk mun karanta su mun san su gurgurdan hali amma mun san shedanu ne kafirai ne Allah ne kawai ya sa za a yi aiki da su a duniya a cikin more ilimin su amma ba za su zama dogara akan tunkuɗe abin da Qur'ani ko sunna ko yazo a cikin maganganun malam musulunci ba Allah ya kyauta wa ayatun fil afaq da littafin shi ɗaya mai suna al-isharatul ilmiya fil qur'anil karim shi yake nufi wannan na al-ustad muhammad wafa amirikin shi ma akwai fassarar shi na english to wallahi musta'an wannan dai ya zama labari kenan ko ya zama kaman labarin wasiha bari mu dan ƙara gaba na so mu ƙarasa wannan fasalin gaskiya a tafsirul am wa huwa tafsirul يؤرد مقاصد الايه مقاصد الايات ومعانيها دون دخول في تفاصيل المفردات وجزئيات المعان تفسيري ga magari a zamanin nan ana yin shi wanda zai kawo manufar ayoyi ba tare da shiga wato lunguna na bayani akan masaloli mabambanta ba tafsiri ne kamar irin yadda Radul Azhani yake misali ko tafsirul karimin mannan ire-iren su wanda irin da ake dai a tafsirin azumi na neman lada da sanyawa zuciya kusanta ga alqur'ani ba ilimi ake so a karantar ba so ake dai ai wa'azi wa matan aure ko malaman anguwa mutanen anguwa kuma kamutun su yace wa qad ihtalla hadha at-tafsir makanatan kabira fil awsat al-amma wannan tafsirin ya samu wato shiga a wurare da dama saboda yana da sauƙin mu'amala kowa ma zai iya yin shi yanzu zaka iya kai mursisi kawai ne ka dalaranci ka ci gaba da yin shi abinda kaga ba gane ba sai ka duba fasara Abubakar Gumi fasara Nasiru Kabara fasara da Kasani ga sunan fasara iri daban-daban ta Hausa kuma duk baka same su ba zaka iya dubawa online ka dan duba ka fasara daga ka dan saka ayar ka duba fasara ta Turanci ka duba ta Hausa ka ga kawai indai kana da jur'a zaka yi wannan mutane da ma suna iya yin shi yace wa asbaha umdatan fil khutab wal maqalat wannan da shake dogara a cikin hudubobin juma'a da laccoci wal ahadith wal buhus al islamiyya al thaqafiyya da din da aka je ana yin wani tarurruka na addinin musulunci sai yace lakin amma fa kasura dukhuli man laysa min ahli tafsir fi Allahu akbar yace wannan tafsirin shi ya bada dama waɗanda ba masana qur'ani ba masana tafsiri ba suka shiga wannan harka wa kasura al khata'u fi kuskure kuma yayawa kamar da garin mu yake ko hatta rubbama adkhala kathiruna fi tafsir al-ayati ashya'a la alaqata laha bil aya ba shi ne abin da mutanen mu muke yi ba mutun ya shiga da wani zance wanda bai da alaka da tafsirin karasa ta ina aya take da alaka da wannan zancen da ya dauko na siyasa ko yunwa ko raddi ko tattali ko zanga-zanga ko rikicin kabilu babu shi a cikin ayar kakab lamin qaribin wa lamin bayidin amma mutun yana jan aya ko sai kuma ya ci gaba da abin faran abin da ya ga dama jama'a wannan bala'i ne fa taqawul ne alallah irin wannan abin da mutane suke da sunan tafsiri da sunan wa'azi da sunan muhadara ga matan aure ko muhadara a tabuki mutun alarma ya ja aya inda aya ta yi daban abin da kake so sai ka murda ta kai daban wallahi jama'a fitina ce ji dauko kan shi daukaka ne so da ka mu kiyaye wannan fadlan amma huwa ashaddu min dalika kai har ma abin da ya fi haka tsanani kuma a ce wurin ka tafsiri yake da ka sai mutum ya gama tafsirin ba tafsiri yayi ba shi dai kawai yayi tamore dan tamore ne shi ba wallazi yajibu an yatanabbaha lahu kullu bahithin aw muhadirin aw khatibin aw da'iyatin ane mutum yanzu shi ma in ka lura wannan yana cikin damuwa ne yace abinda nake so kowane mai bincike duk wani researcher ko duk wani lecturer ko duk wani khatibi ko duk wani da'iya kaga duk bai ce malamai ba waɗannan duka ba su badurus da malamai ba wasu expert ne akan harkokin su amma suna iya zama masu mu'amala da su shan alqur'ani dole akwai malamai masana akwai kuma malamai lecturori akwai malamai masu da'awa akwai malamai limamai akwai malamai ƴan dagaji akwai malamai ƴan taka haye duk akwai su to idan ana kaga sai a bace su da irin sunan sirin da a shekul albani yake in ka ji a ce mutum katib ko bahith to bai da malantarka bane kawai yace to ya ku masu bincike wanda sai an baka topic kaje ka kwana akan shi ne mai bincike ke au muhadir masu laccoci irin wanda ake gaita gari gari au khatib ko masu huduba duk sati au da'iya ko masu wa'azi an ya alama annahu mutalabun bi mura'ati usul tafsir wa qawaidi yasan cewa in zai magana akan alqur'ani to wajibi ne akan shi ya kula da ka'idojin tafsiri da usul dinsa li yakuna ma ya'riduhu 'ala an-nasi min at-tafsir al-'am hasilatan dirasatin mabniyatin 'ala al-manhaj as-salim dan ya zama abinda kake gabatawa mutane da sunan tafsiri ya zama cewa wato sakamakon bincike ne na ilimi akan manhaji lafiyayye fayahudha ajra al-muballigina li kitabillahi wa ulul anan zaka samu ladan wato masu isar da sakon Allah da ilimin da ke kusun Qur'ani wayanju min al-wa'id ash-shadid kuma shine kadai zaka tsira daga tsananin azabar da aka alƙawari alladhi arafnahu fi man takallama fil qur'ani bi ra'yi wannan shafi mai magana cikin qur'ani da san zuciyarsa wannan nasiha tana da muhimmanci kwarai da gaske ta ishi ma hudu bai ta kanta ko wala alla ahamma ma sunnifa fi ka tafsirin fi hadal nau'i mafi girman abinda aka rubuta a matsayin tafsiri a wannan nau'i shine littafin tafsirin qur'ani al-karim li fadati shaykh ustadina shaykhi Mahmud Shaltud kaga nan shi ma ya kofsa ya tashi kawo misali kuma sai kawo Shaltut. Shaltut wani malami ne cikin Shaykhul Azhar, yayi Shaykhul Azhar ya rasu 1963, amma yana da matsala sosai, Allah ya gafarta mai. Yana da gaskiya irin wato Ahlut Tajdid din nan masu kokarin kawo sauye-sauye a cikin addinin Musulunci, yayi kira zuwa ga qira'a jadida lin nusus, cewa ya kamata a sake nasoshin alƙur'ani da hadisi sabon karatu, kar mu dinga dogara da karatun da wato fassarar da malaman da suka mishi. Mu zamaninmu daban, zamaninsa daban, irin wannan kira na su Kardawi ire-iren shi duk ɗaliban shi, da kuma yayi kira zuwa ga watsi da mazhaba, cewa kar ka tsaya akan mazhaba ɗaya tana raba kan musulmai. Wannan yana daga cikin kiran da yayi, wanda wataƙila zai iya burge mutane. Yayi kira zuwa ga haɗa kan al'umma, wato kusanto da ƙungiyoyi, maja kenan ko ɗan maja ne kenan. Da kuma shi ne mutumin da ya fara shigar da ilmomin kimiyya zuwa cikin manhajar Jami'ar Azhar. Ka san Jami'ar Azhar suna da ɓangaren likitanci, suna da ɓangaren nursing, suna da ɓangaren kaza, to duk shi ya fara kawo wannan. Allah ya gafarta mai, amma da littafin shi ba zai zama wato misali wani abin ban sha'awa ba gaskiya, saboda Allah ina so a misalta da littafin wato malam abin nan Nasiru Sa'idi. Sai yace a tafsir al-mawdu'i wa huwa tafsirun yadrusu al-qadaya bi hasabi dilalati ayatil qur'an fil qur'ani kullihi aw bi hasabi maqsadi suratin min. Wannan shi ko tafsirin bala albani Allah ya gafarta mai, ya so ya fara irin wannan tafsirin, wato kawai a ce taqwa al-qur'ani, biyayyar iyaye cikin al-qur'ani, siyasa a al-qur'ani, wato a dinga daukan qadaya ana zaƙulo duk inda qur'ani ya magana akan su, hada ayoyin a fitar da natija guda. Wannan ya daga cikin hanyoyi na bincike masu armashi na zamani, wanda kuma lokaci kaɗan za ka tara ilimi mai yawa game da Alƙur'ani da surorin shi, amma fa yana buƙatar ƙwanduwa sosai wajen bincike da jajircewa da kuma sanin makaman aiki. Wa qad unya al-mu'asiruna bi tafsir al-mawdu'i li mula'amati hajat al-'asri dirasatan dirasat al-qadaya al-haditha. Malaman zamanin nan sun bashi muhimmanci, saboda ya dace da yadda ake rayuwa a wannan zamanin. Ana magana akan al-mar'atu fil Qur'an, al-yatimu fil Qur'an, al-amanatu fil Qur'an, kaza, kowane topic ana daukan shi a ga Qur'ani ya kalle shi a lalubo ayoyin tun daga Baqara har Nasi. To ya dace da bincike na zamani, dan haka an yi dubban bincike akan wannan, kuma ba gushi ba ana yi. Wa min al-kutubil hamma al-mufida fihi kitaba, da tafannin guda biyu suna da amfani sosai, akwai hadiyul Qur'an ila al-hujjati wal burhan wa hadiyul Qur'an ila ma'rifati al-awalim wa tafakkuri fil aqwan. كلاهما ذكر نسب يولي فضيلة شيخنا أستاذنا الشيخ عبد الله سراج الدين وكتاب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن النبتر من زال صلى الله عليه وسلم القرآن ناول متمي سنة دكتور حسن ضياء الدين عتر. وهكذا جاءت جهود المعاصرين بأساليب مبتكرة في التفسير. هكذا ما لم ينزام نسكي تكاو سلو دبن دبن أتكين تفسير تلبي هذا الأصل ونرأس بيابك آت الزامن وتبرزو ijazar al-Qur'ani, kuma su fito da gagaragasancin al-Qur'ani wa uslubihi, asalansa wa madmunihi, da abin da ke cikin content dinsa, wa fi hidayati, da abin da ke cikin Qur'ani na shari'a, wa khususan tilka allati iltazamat manhaj at-tafsir alladhi qararahu al-ulama. Yace musamman ma littafan da suke amfani a wannan fage su ne wanda suka bi salon da ainihin malamai suka kawo na ilimi. Wallahu a'lam. To mun gama da wannan baban, ya mana abin nan sosai. Amma mun gama shi, Allah ya kai mu darasi na gaba, sai mu tashi tarjamatul Qur'an al-Karim fasara zuwa wani yare ke mu tsallaka mala awda da rabi zami. Eh, wannan ya ci lokaci da yawa. Mu tsallaka al-Imam adh-Dhahabi al-Ibar fi khabari man abar. Mala yake sanata 37 shekara ta 307 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shekara ta daga cikin shekarun da malamai da yawa suka mutu, bala ya ambaci wasu a ciki, Allah ya gafarta musu. Wa fiya kanat al-hurubu wal arajifu sa'aba bi misra. A wannan shekara ta 307 aka samu tashin tashina wal arajifu, da yada wato zantuttuka na tada hankali, rumo da ire-iren su, wato abin da aka samu kara kaina, kamar da aka ce arajif, kamar da Allah yake wala in la illam yantahil munafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه الاراجيف زنتتكا wadanda yake hadawa na ƙarya. Thumma laqafa Allahu, sannan Allah ya sako da saukin sa, wa auqa al-marada fil maghariba, wanda suke tada zaune tsayen sune wato ƴan kalakatan masu da'awar annabtan nan da dangantakansu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama binnan wato gwamnatin ƴan magariba din nan ta al muwahhidun suka Allah ya auka musu da wata annoba suke ta mutuwa wa mata jama'atun min umara'ihim manyan cikin suka mutu wa shaddat illatul qa'im Muhammad ibn al-Mahdi shugaban su shi ma ya rashin lafiya mai tsanani shine wannan al-qa'im wa fiha a wannan shekara dai dakhalatul qaramatul basarata al-qaramida su ma wasu fitinannu zamu zo mu ji fitinar da suka tayar ma a Makka a nan da shekaru 10 bayan wannan 317 yace suka shiga basara wa nahabu suka yi wawasan duke mutane wasa bau suka kama bayi wannan bandits ne kawai ba wasu bane bandits ne wa fiya tufiyal ushtani abul abbas al ushtani a wannan shekara ya rasu shine wani abul abbas ahmad ibnu sahal al muqri wani malamin qira'a ne al mujawwid wanda ya goge akan alqur'ani sahibu ubayd ibnu sabbah wanda yake dalibin ubayd ibnu sabbah ibnu sabih an nahshali al kufi wani qari ne shi ma muqri ne wa kana thiqatan shi al-ustani malami ne amintacce rawa al-haditha an bishr ibn al-walid wa jama'a ya ruwa hadisi daga bishr dan walid da wasu mutane wa fiha har ila a wannan shekara abu ya'ala al-mausili kajin babban malamin shi ma ko shine ahmad ibn ali ibn al-musanna ibn yahya at-taymi at-tamimi babban malami abu ya'ala al-mausili ya rasu a wannan shekara abu ya'ala mashahure guda biyu ne akwai wannan al-mausili shine al-mutaqaddim akwai abu ya'ala al-khalili shine al-mutaakhir da abokan sa insha Allah dukkanin su malamai ne hanabila yace sahibul musnadi wannan abu ya'ala shine mai musnad din kaje an ce rawahu abu ya'ala fil musnad to shi yake nufi rawa an ali ibn al-ja'd daga cikin malaman sa akwai ali ibn al-ja'd wa ghassan ibn al-rabi wal kibar da manyan malamai wa sannafa at-tasanif ya da rubuce-rubuce da yawa wa kana thiqatan salihan malami ne na kwarai mutumin kirki amintacce mutkinan gogagge a karatu yahfazu hadithahu duk hadisan shi suna kan kwakwalwarsa tufiya walahu 97 sana ya dade a duniya shekara sa 90 da ainihin wato 7 san da ya rasu wannan malami Sheikhul Islam babban malami ne na musulunci kusan shine babban malami a kasar wato Mausil a zamanin sa isnadi ya take gare shi yana da uluwi sosai saboda ya dade a duniya yana da mu'jam yana da kuma al-musnad kamar yadda muka ji haihuwarsa an kalli safar na shekara da ya rasu za ga haife shi 200 kenan da 10 shine ba da shekara 97 kamar yadda yake a cikin littafin Sirru Alamin Nubala a cikin wata shawal aka haife shi da gaskiya malaman shi da aka ce wal kibar akwai Ahmad ibn Jamil akwai Ishaq at-Talikani akwai Ahmad ibn Isa at-Tustari akwai Khalaf ibn Hisham al-Bazzar khalaf mai riwayar Qur'ani din akwai Abu Haythama da babansa wato Zuhair ibn Harb akwai kuma wancan da ya fada Abu Rabi az-Zahrani gade shi ba ko to kuma dai malamai da yawa ya karatu abu malamai da yawa shi kuma yayi wasu malamai da gaskiya malaman da yayi akwai Imam an-Nasa'i dalibin shi ne akwai Abu al-Fath al-Azdi wani karinin Darul Qutni din akwai kuma Abu Ibn Hibban al-Busti wannan mai sahihi da daliban sa ne amma shi Nasa'i bai riwaya daga wannan malamin a cikin Mujtaba Kusan al-Kubra ba amma ya kawo hadisan shi a cikin Al-Kuna Kitabul Kuna na Imam Nasa'i Allah ya gafarta musu gaba daya haka nan cikin daliban shi akwai Al-Imam Tabarani Abu al-Qasim akwai kuma Ibn Adi al-Jurjani da Ibn Sunni dalib mai littafin riwayar Sunan al-Nasa'i da kuma Abu Sheikh al-Asfani duka wannan daliban sa ana kallon shi daga cikin manyan malamai masu amana masana Ibn Hibban da ya kawo shi a cikin kitabu Thiqat yake cewa huwa minal mutqinin al-muwadhibin ala ri'ayati ad-din wa asbab at-ta'a cikin malamai gogaggu waɗanda koyaushe suna da kulawa wato wajen harka addini da kuma da'a Allah Allah ya gafarta mai wa zakariya ibnu yahya as-saji kaji shi ma babban malami ne zakariya as-saji shi ma wannan shekara ya rasu an haifi zakariya as-saji abin nan mutumin basara ne gashi ce al-basri al-hafid muhaddis al-basra rawa an hudbat ibn khalid wa tabaqatihi da sawayin sa irin su abu rabi az-zahrani ubaidillahi al-ambari abu kamil jahadari duka wannan malaman sa ne shi kuma yana cikin Abu Zakariya Sajiya daga cikin malaman sarkarta da Abu Hassan al-Ash'ari daga cikin malaman sha ila yau daga cikin malamai har ila yau da suka rasu a wannan zamani malai ƙara kawo wa yake cewa akwai kuma Abu Bakar Abdullahi ibn Malik ibn Saif Tujibi muqrid diyar al-Misriya wani malamin qira'at a ƙasar Masar rawa an Muhammad ibn Rumhin watala abi ala abi ayyuba al-azraq sahibuwar shi akwai al-azraq da zaka ji ana cewa ta hanyar al-azraq ko riwayowar shi to wannan ɗalibin sa wa abi ja'far Muhammad ibn Salih ibn Zarih al-Ukbari al-Muhaddith rawa an Jubara ibn al-Mughallis wa Ta'if shi ma wannan a shekarar ya rasu malam Abu Ja'far Muhammad ibn Salih al-Ukbari wa Muhammad haka nan kuma da malam Muhammad ibn Abi Makhlad ibn Farqad ad-Daraki Muhammad ibn Abi Farqad ad-Daraki nisba zuwa ga Darak wata alƙarya a ƙasar Asfahan al-Asfahani akhiru ashabi Isma'il ibn Amr al-Balakhi ƙarshen ɗaliban abun nan Isma'il al-Balakhi wa akhiru ashabi Abu Bakar al-Muqri shi kuma ƙarshen ɗaliban shi ne Abu Bakar al-Muqri wa fiha wa Muhammad ibn Harun Abu Bakar al-Rawyani al-Imam al-Rawyani al-Hafiz al-Rawyani mai musnad as-sahaba kenan shi ma wannan shikarar rasu sahibul musnad rawa an abi kuraibin wa tabaqati ya riwaya daga Abu Kuraibin da tsararrukinsa irin su Abu Rabi Zaharani da Muhammad ibn Humayd al-Razi da Abu Zur'ata da Ibn Wara walahu tasanifa tasanifu fil fiqh qalahu Abu Ya'la al-Khalili shine dayan da muka ce na bayan sa wa Abu Imran al-Jauni Abu Imran al-Jauni yana cikin waɗanda suka rasu a wannan shekara shi ma ila yau sunan shi Musa ibn Sahal bil ya rasu bil Basra thiqatul rahal dattijo ne mai yawan tafiye-tafiye da aminci hafizun hafizi sami'a Muhammad ibn Rumhin wa Hisham ibn Ammar wa tabaqatuhuma idan ka je ƙarshen tarihin Abu Ya'la al-Mawsili a cikin sirr alamin nubala zaka ga zahabi yayi wani abu da yake irin wanda yake cewa sai ya ce wa mata ma'ahu fi hadhihi sana sai ta kawo sunayen saboda shekara ce da malamai da yawa suka rasu kaga ya ambaci wasu anan banda waɗannan akwai misali Abu Zakariya Yahya ibn Zakariya wanda yake babban ɗalibin ibnu Kutayba a ƙasar Masar shi ma wannan shekara ya rasu akwai Al-Haytham ibn Khalaf Al-Haytham ibn Khalaf shi ma wannan shekara ya rasu akwai Ja'far ibn Abi Asim a Baghdad akwai Al-Hafiz Abdullah ibn Ali ibn Al-Jarud a garin Makka wanda lokacin shine Sheikhul Haram duk a wannan shekara suka rasu Allah Ubangiji ya gafarta musu gabaki daya gashi ya sake kawo yake cewa wal hafiz abu muhammad al haytham ibn khalaf da muka ambata ad-duri malamin kasar bagadaz rawa an ubaidillah ibn umar al qawariri wa tabaqatihi wa jamaa wa sannafa ya tara litafai da yawa ya rubuta rubuci wa yahya ibn zakariya an naysaburi abu zakariya al a'raj adul hufaz bi misr shi ma wannan shekara ya rusu huwa ammu muhammad ibn abdullah ibn zakariya ibn hayyawiya al naysaburi dakhala misra wato baffa ne ga wancan dan uwan mahaifinsa ya shiga kasar misra ala kibar sin da shekarun sa warawa an qutayba ya ruwaya daga qutayba wa ishaq ibn rawiya sai ma da yake sanata 80 wa 300 shekara ta 308 wa fiha zahara ikhtilalu ad-dawla al-abbasiyya a wannan shekara aka fara ganin wato bayyanar rikirkicewa al'amarin shugabanci ga Abbasiyawa kamar manta dama wanda yake shugabancin ba wani gogagge bane mun ji abubuwa sun fara lalacewa yace wa khashyatul ghawga'u bi Baghdad wa jishatul ghawga'u wa jishatul ghawga'u bi Baghdad akai ba ɗan kalar makamai ɗan sara suka ɗan daba suka samu makamai a Baghdad yadda kaga dai yanzu dinnan ake jama'a ƴan siyasa da manyan masu fada aji su ne suke tajnid shine tajnid din su suke amin kenan za a ce ko tajnid da za a ce da Hausa su ba su makamai a ba su makami a ba su kwaya in an kama su aje an su su a ba su recognition suna raka shi suna mai gadi suna dukan waɗanda suka saba mushi da aka samu irin wannan sai rikici ya taso gabaki daya furkibatul jundu har ma suna iya auka masojoji na gwamnati wato kuma su dauka auka 'yan sanda ko 'yan Castilia ko ƴan me ake ce musu ma? Civil defense misali ko ire-irensu. A ce ƴan daba sun auka musu. Kaga duk wannan yana faruwa idan aka samu wato sakaci. Wa sababu zalika abin da ya jawo duk waɗannan rigingimun har ƴan daba da marasa tsoro suka auka ma sojojin gwamnati shine kasaratu zulmi min al-waziri Hamid ibn al-Abbas ma ashbah al-layla bil bariha. An samu wani minista ne azzalimi macuci mamugunci shine Hamid ibn al-Abbas, ya kwace dukiyar mutane, ya yi musadara, ya rufe mutane a gidan yari ba da laifin zaune ko na tsaye ba, ya kashe, ya yanka, ba ji ba gani, mutane suna jin kunci da wahalar rayuwa. Fa qasadatil ammatu darahu, sai talakawa kawai suka yi zanga-zanga kenan za ce ho, suka fito suka nufi gidan shi. Fa harabatu gilmanu, yaran shi ƴan bangar gidansa suka yaƙe su suka ƙoƙarin su tare. Wa kana lahu mamaliku kathira, yana da bayi da yawa. Fadama riqitalu ayyaman, akai kwana da kwanaki ana dauke ba da bi, ana kawo musu farmaki da duwatsu su ma suna mayarwa a yi nan a yi can. Wa qutila adadun kathirun wa qalilun, aka kashe mutane wani lokaci a kashe da yawa, wani lokaci a kashe kadan a cikin kwanakin. Sun mastafhalal bala'u, to daga nan kuma sai bala'in ya girma. Wa waqa'an nahbu fi Baghdad, aka fara mene wa susu kai wannan katuba musulmi zai zo daidai nan ba, kaga dai ba lissafa mu kai balantana a ce mun shiga rikicin da yafi karfin mu ko. Aka fara wasu sun dukiyar mutane. Wajarat biha fitanun wa hurubun bi Misr, sakamakon haka kuma aka yi ta rigingimu da fitintunu da kashe-kashe a ƙasar Misra. Wa malakal ubaidiyuna jaziratul fustat, wannan kuskuren injini ba jayza ba, jaziratul fustat, wadancan ubaidiyun waɗanda suke azzalimai masu mummunan aƙidan nan suka samu dama su kwace wato tsibirin Fustat. Fajaza'atil khalqu wa shara'u fil harbi wal jafali, mutanen da suka fara tada rigima din nan suka shiga cikin kunci da damuwa da cire rai daga samun zaman lafiya, suka fara guduwa da ƙaura da hijira. To jama'a kun gani gashi irin wannan abu, yanzu a babu laifi mu dan saki lamba ku tunda dai karatun ya kawo gaskiya babu laifi ko minti goma ne. Duk mun rayu a Najeriya, dukkan mu nan alhamdulillah ɗan Najeriya ne, kuma duk mu da wayen mu da aka fara demokradiyya nan banda ƴan ƙananan yaran nan. Demokradiyya kowa ya san ba tsari ne da ya dace da ƙasashen mu na Afirka ba. Tsarin mulki hatta a musulunci, musulunci ya ba da damar cewa za a iya yin tsare-tsare daban-daban a mulki. Da haka ne kaga hanyar da aka bi Abubakar zama halifa ta bambanta da ta Umar, ta Umar ta bambanta da ta Usman, ta Usman ta bambanta da ta Aliyu, ta Aliyu ta bambanta da ta Muawiya, haka dai haka dai. Wato ana iya bin duk wani salo da aka ga ya dace wajen zaben shugaba, ma da mun cewa al'ummar da za a yi wa shugabancin sun amince da wannan salon. To salon demokaradiyya kamar yadda muka sani salon mulki ne, asalin shi daga Girka, Turawa suke adabta din shi a wannan zamanin, kuma suka kakaba wa kowa saboda suna ga sun fi karfin kowa. Amma tsakani da Allah bai dace da al'ummar mu ba, a bisa yadda ake gudanar da shi bai dace ba. Da haka mai kawai kawo mana ci gaba sai ƙara kawo ci baya yake a kusan komai da ka sani na rayuwar mu. Allah ubangiji ya kawo mana wata. To a wannan karan da aka zo aka samu wannan shugabancin da ake yi na yanzu, sai aka wayi gari talakawa sun shiga cikin kunci da damuwa da tafi ƙarfin abin da za su iya tolerate. Sun kai matakin da ba su san maka gaya musu Allah ya ce ko Annabi ya ce, sai dai gaya musu san zuciyarsu da abin da suka gamsu da shi. To ni abin da ya fi bani mamaki shi ne yadda hawansu da sunan ilimi da sunan malanta suke ganin cewa a goyi bayan tashin-tashina. Tsakani da Allah wannan bin yana nuna ƙarancin hangen nesansu da rashin zurfin iliminsu. Kuma duk abin da za a kawo a matsayin hujja a goyon baya ko hana zanga-zanga a cikin adabiyyat na musulunci, to sai dai a ce istinbadi, domin wani sabon tsari ne wanda bai cikin tarihin musulunci. Amma wani na iya zuwa ya tsakuro kamar irin wannan ya ce gashi an taɓa yin zanga-zanga, to yanzu waɗanda suke dai ba sahabbai ba ne, mutane ne irinmu. An yi a zamani kaza, an yi a zamani kaza, ko wani ma ya ce na zo na yana cewa wai mata da suka zo suka kawo ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mazajin su cewa annabi ya ba dama ayi duka din nan wai shi ma zanga zanga ne hadisin Abu Dawud kaga wannan shi ya bashi wannan sunan shi ya bashi wannan sunan shi wannan istinbadin kuma istinbadi ne na mutanen baya wanda Ibn Taymiyyah yake cewa ba za a karba ba ko kuma wani kaji ya ce ai zamanin Sayyidina Ali an yi kaza zamanin zamanin farkon musulunci ma a Makka an fito bayan musulunci Sayyidina Umar to duk waɗannan tsakure tsakure ne galibin malaman da suka halasta za ga malamai ne yan gwagwarmaya malamai ne da suke ganin cewa ake ganin sa matsayin activist su Kardawi su Abdul Khalik Abdul Abdul Waike ce mishi ma Abdul Wane ne ma wani malamin da aka kama a Saudiya din nan namanta sunan shi wallahi Abdulrahman Abdul Khalik su Salman Al-Auda su Dr. Anwar Ad-Dabur da ire-iren su suna nan da yawa Jami'ar Azhar ma ta bada fatawa a hukumance game da haka haka jami'ar wata hay'atul fatwa a kasar Tunisia da sauransu amma mu dai malaman da muka yadda da su waɗanda muke kallon su a matsayin wato jagororin addini a wannan zamanin zaka yi cewa sun ittifaki akan haramta ta su ne su Ibn Baz su Uthaymeen su Albani su Muqbil al-Wadi'i su Abdulaziz al-Rajihi ni dai gaskiya a cikin malaman ƙasar Saudiya an banda waɗancan da kuma irin su Salihu Munajjid su ne suka ce za a iya yi su ma sun sa sharaɗi to kuma sharaɗin cika shi ba ƙarama yake ba ne domin da ka ji lafazin zanga-zanga kuma aka ce ta lumana to akwai contradiction domin ko a cikin kalmar zanga-zanga ba ta kama da lumana ba kuma gani ko a gidanka ne aka ce ga mutan gidanka suna maka zanga-zanga amma suka ce amma kaka damu alhaji ta lumana ce to kuma amma kuma tana cikin rukunan demokradiyya kamar yadda ake cewa zaɓe takara zanga-zanga da mema voice of the majority da kuma abin nan yancin akalliya ko ina jin su ne rukunan demokradiyya tana cikin rukunan to wai sai yanzu mutane suke zargin malamai akan cewa dan me yasa malamai za su ce musu sai su yi zaɓe yanzu ko su ce musu kasi zanga-zanga to wannan tana da amsoshi da yawa shi ne malamai a wancan karar ijtihadi suka yi suka ga ya kamata a yi yanzu akwai ijtihadi suka ga bai kamata a yi ba saboda haka suna nan akan aikinsu na ijtihadi in ka ga bai maka ba dole ka bi ba tunda ita demokradiyyar dama da ta ce ta halarta zaben ba ta ce dole ba ne to haka ma da ta ce in kana ɗan demokradiyya ba dole ne ka bi ra'ayin marayi ba ka bi ra'ayinka sannan kuma a cikin demokradiyyar nan akwai component na waɗanda aka zaɓa don su bi sawun irin wannan su ya kamata a tirsa sawa yau ƴan majalisa a ce dole sai kun gaya wa gwamnati ga abin da muke so in ba haka ba mu muka kira ne akwai shi a cikin demokradiyya yadda kake ganin kuma talakawa suna ganin yanzu wai su a demokradiyya irin tasu ba bambancin ra'ayi dole a bar ra'ayinsu ko kun lura da ba kaga wannan zakewa ce a demokradiyyancan ba tunda kun yadda ku za ku yi zanga-zanga to kuma ku ba masu ganin ba za a yi zanga-zanga ba ƴancin su faɗa ra'ayinsu sai a cigaba da demokradiyyar amma ku ce duk wanda ya faɗa ba ku yadda ba to ba demokradiyya ba kuma kenan kenan yana cewa kuma in kun samu hali zalunci da wannan suke shiga ku tunda tun yanzu kun hana mutane ƴancin faɗan albarkacin baki kun hana mutane wanda suke da mutunci a cikin al'umma cewa ba su faɗa albarkacin bakin su ba dan ya saba albarkacin haukanku to jama'a ita demokradiyya ita zanga-zanga dama dai kamar da yake son take zanga-zanga tashin-tashi na ce kaje wannan su ma ta fara ne da talakawa da suka ji yunwa suka je neman ƴancinsu a gun wanda suke ganin shi yasa suka ji yunwa daga nan kuma rikici ya rikice aka fara mene aka fara kwasan dukiyar mutane wannan abin da ya faru kenan 2011 jama'a lokacin da aka yi post election crisis na Buhari sai da kowa ya ji a jikinsa wato talaka ba zai iya wannan abin da yake tsammani ba zai iya ba jama'a tsakani da Allah musamman talakan Najeriya sannan kuma in an je an yi zanga-zanga in an fita gunwa za a je me za a kai mushi shin akwai su waye za su jagoranci kai takaddar me yi a cikin takaddar me ake so gwamnatin ta yi me zai hana a tafi Abuja a je majalisar dokoki a je a kai musu saƙon in da gaske ne saƙon ake so a kai wa gwamnati tun daga wakilan ko kuma kowa su rubuta wa jam'iyyar da ke da ɗan majalisa a yankin su cewa muna neman mu masis da muka zaɓe shi ku kira shi rayu mutunta shi to wannan zai fi kama da hankali a demokradiyyar ba amma gaskiya saboda Allah jama'a wannan abu da yake cewa za a fito a yi to zai wuya ya haifa da da mai ido musamman tunda malami ba sa mai albarka ba to ni na tsoratar mu mutane kada zake wasu akan cin mutuncin malamai da cin mutuncin duk wani mai mutunci ya ja musu wani bala'i banda wannan da ake ciki babu shakka a demokradiyya a tarihin zanga-zanga akwai wanda aka yi aka ci nasara kar a ce duka da aka ba ta nasara ba an taba samu amma dai rashin cin nasaran shi yafi yawa rikirkicewa abin shi yafi yawa dan haka zanga-zanga a Najeriya a irin wannan yanayin masu tunani da masu hankali ba su goyi bayan ta ba kuma in kai kana da hangen nesa ya kamata ka bi maganganun masu hankali ne ba maganganun wawaye maganganun masu shekaru da zurfin ilimi ba maganganun waɗanda suke ainihin wato ga sanan haka bigi ba giro ba a ƙarshe abin nake so in ce jama'a shi yanzu kenan mu wato a matsayin mu na musulmi har mun kai matakin da za a ja mana ayoyin alƙur'ani da hadisi mu ce kai ba ruwan mu to ai wannan lalacewar da muke ciki tafi lalacewar yin wa'ayi har mun kai ga haka za ka ga mutane da sunan ustazanci wai suna kallon maganganun waɗancan malaman a matsayin shirme a matsayin molanka malaman mu na nan gida ma da aka saka su suna maganganun in kana bin comment kana ganin irin ashariyar da ake musu wasu ma kuma za ka hada a salafi a jikin sunan su jama'a wasu hada irin tambari na alama wai su ustazai na ɗaya kenan na biyu kuma jama'a wani abu ne ina faɗa har wasu a cikin makarantar da suke jan haushina in ana magana editing din katukan Malam Albani nake cewa laifin masu yankan karatun Malam Albani a editing ya fi girma akan laifin malamai da suka ce ya kamata a cire kaza a cikin karatun shi kuma a wannan karan yanzu akwai wanda suka ciri karatun Malam Albani ba haka yake nihi ba suka ce ya goyi bayan zanga-zanga ta hanyar wannan yankan a gani ta hanyar wannan yankan sannan duk wanda yake cewa ai demokradiyya ta bashi ƴancin yin zanga-zanga da haka kenan yana nufin shi yanzu demokradiyya zai ba musulunci ba to lazumin wannan shine kada kuma ya ji wani zai yi wani abu wanda demokradiyya ta halasta kuma ya ce musulunci ya haramta shan giya zina hatta wannan auren jinsin da duk muka haɗu dukkanmu akan cewa ba masu ai demokradiyya ta halasta shi so da haka masu cewa a kawo shi a ƙarƙashin cewa da kai ma zanga-zanga ta halasta gare ka su ma ta halasta gare su the same wato doctrine na democracy da ya halasta zanga-zanga kuma shi ya halasta ka rike ra'ayin da kaga dama na addini ko na tunani saboda aka ce akwai halasta duka waɗannan sexual orientation din wanda suke deviated from abin nan traditional sexual orientation da aka sani maɗugo luwaɗi auren jinsi duka su ma sun halasta da abin da ya halasta zanga-zanga saboda ka ba hujja bace kenan kace wai ai tunda dokar ta halasta bar kai ma kai ai kai musulunci kake bi shine kuma zai tsiratar da kai saboda ka jama'a duk wanda ka san zaka yi mishi fada ka hana shi wannan abin ka hana shi dan mutai ji a kashe shi a wannan harkar dan dai ita gwamnati ta halasta demokrasi da zanga-zanga ba ta bari ayi ba ba ta bari kawai ai a ce wai an zauna lafiya ba wallahi ba ta bari ba inda a ci mutane ne kwaya uku hudu biyar za su fito su ce ba su yadda ba ko su daga kwalaye za a kyale su amma irin wannan gangamin da ake cewa za a yi na tabbatar mu gwamnati ba ta kyale ba kuma yanzu haka suna nan sa tara bayanai na sirri akan abin da za su yi kuma wata gida za a kai ga kama mutane wata gida za a kai ga harbin mutane ko kashe su kun kuma duk ba a yi wannan ba su da ke cikin taron abin nan zanga-zanga sa iya kaiwa ga halastawa kansu dukiyoyi da rayukan mutane saboda kamar da annabi yake cewa fitina in ta zo wanda yafi kowa alkhairi shine wanda yake nesa da ita alherin kana raguwa daga gurin kusancinka da ita ko miƙewa ka leƙa ko tafiya inda take balantana kuma ka shiga ciki horon da aka yi mana a musulunci shine mu yi haƙuri da azzaluman shugabanni annabi dama ya ce rayuwar shugabanni ba sa aiki da alkur'ani ba sa bin sunna ba sa kula da haƙƙoƙin mutane macuta masu son kai duk ba su ne irin waɗannan ba ya ce wa Anas ayi haƙuri ya ce wa Abu Zar ayi haƙuri ya ce mawane ayi haƙuri Anas a cikin riwaya ta Muslim yake cewa sai muka ƙi yin haƙurin yana isharar zuwa ga abin da ya faru a lokacin harra to haka jama'a mu ci gaba da haƙuri mu koma ga Allah ko mu tashi mu nemi arzikin Allah a hannun shi har yanzu ƴan siyasan nan wallahi ba za su yi ana ka samu arzikin da Allah ya nufa za ka same shi sai ka kashe zuciyarka ga noma, ga kiwo, ga kasuwa, ga hanyoyi iri daban-daban na neman arziki, ko waɗannan digital skills ɗin da ake amfani da su yanzu, ga hanyoyin samun arziki ne. Ka tashi ka yi ƙwazo. To wai misali yanzu ka je ka ce kana jin yunwa da sunan cewa wai sarki ne ko shugaba yasa ka jin yunwa, ai na kuka da shi yasa ka jin yunwa. Wa za ka je ga mace shi yasa ka jin yunwa? Yana za ka da ya za ka yi ka iya justifying cewa da gaske shi yasa ka jin yunwa. Mu muke fito da kanmu galibi. Yanzu ƴan kasuwa mu manya su ake zargi da wannan hauhawa farashin, cewa suna ƙara kuɗaɗe iya sararsu saboda jari hujja. Gwamnati ya kamata ta san, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa, cewa maganar price control fa da Annabi bai yi ba. Annabi ya lura da auda'un, amma gwamnati na iya yi in ta ga buƙata. To a irin wannan lokaci akwai buƙatar gwamnati ta sa baki, ko ta da hukuma ta dinga hukunta waɗanda suke inflating na farashi haka na zalunci da mugunta. A ce lokaci guda a ƙara wa buhun fulawa dubu kaza, buhun sukari dubu kaza, buhun masara da talaka ke ci ta gagare shi. Saboda ya ku al'umman musulmi, malamai ba kan wallah sabani a musulunci. Kuma in dai al'umman ta kai ga cewa ta daina ganin mutuncin malamai, babu shakka ta kulla wa kanta wata sawarwara ta dan abin da ya rage mata na albarka, to tana nema ta lalata shi. Su kuma malamai waɗanda suke da abin nan zuwa gare su, su ma su ci gaba da nuna musu cewa malaman da suka san cewa ana jin maganar su a hukumance, ya kamata su ma su tashi su yi abin da ya kamata na kira zuwa ga hukuma. Irin yadda suka tashi suka tafi har Nijar ɗin nan, su tashi su tafi su samu waɗannan shugabannin su gaya musu gaskiya. Kuma ni abin da na sani a game da malamai, ni da waɗanda na sani suna yin iyayensu, amma shugabannin ba sa jin maganar kowa sai abin da ransu yake so, ba su jin maganar kowa. Kuma kalla ko a ina shugabanni suke yanzu haka, ko yi da masa kuke da shi a Islamiyya, ba ga bai jin maganar kowa. Abin da ya ga dama yake ba haka ba ne? To ya kai tsamanin na saman ya ji maganar ka, kai baka ji maganar ƙasa da kai ba. Yanzu duk masu kuciyar za su yi zanga-zangan nan, in da za ka je ka yi mu'amala da su ta kasuwanci ko makwabtaka ko wani abu, ka ga irin rashin imanin da suke tare da shi da rashin gaskiyar da suke, ko ka tambayi su kansu ko ƴan uwansu ko iyayensu. Amma yanzu su ne suke zakewa akan cewa za a hana wani shugaba rashin kirki shi. To a ƙarshe ni abin da nake so na gaya mana jama'a shi, dama Annabi yake cewa babu zamanin da zai zo face sai zamanin da ke bayan shi ya fi shi rashin alkhairi. Kun ga mu rage korafi da yawan soke-soke na burutsu da muke, wallahi mu kama Allah. Ni dai tunda aka fara demokradiyyar nan 1999 har zuwa yau, na san cewa babu abin da muka iya fiye da korafi. Kowane shugaba ya zo korafi muke a kan shi. Yanzu ana kan na biyar kenan ko na shida ko? Obasanjo, Yar'adua, Goodluck, Buhari, yanzu ga wannan Mala Amadu, su biyar. Tunda aka fara su kowa ya zo kawai su kashi muke, mu ci mai zarafi, mai mai Allah wadare, mai mai Allah isa, sai Allah ya ta kwashe albarkar da ke tare da su. Har namun da muke ganin namu ne mai yayi, haka muka yi ta mishi. Daga ƙarshe sai ya wuce mu ga ashe da cikin daɗi muke. Waye taɓa tsammanin za a kawo ga wannan zamanin? To mu san ƙa'idar da Allah yake da ita shine inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gyara zai samu amma sai mun gyara kanmu. Sannan kuma mu daina wato sharing videos da bazanganun da su harzuka mutane. Ba lokaci ne na harzukawa, lokaci ne na kame baki daga surutu. Idan fitina ta so kama baki yake, a koma abu Allah. Zuhuri ne ko Fudayl yake cewa idan fitina ta tunkaro malamai suna gane ta, amma jahilai ba sa gane ta sai ta wuce. Ata idza halaka qultu la yab'ath Allahu min ba'dihi rasula, sai daga baya yake gane. Saboda yanzu malamai gashi sun gane, sun ce mana mu kuma na cewa wallahi ba su isa ba, wallahi za mu kwana ciki. Yawwa, Allah ya kyauta. Wa alaikum salam. Na'am. Thank you. eh wato malam ita gwamnati irin ta Najeriya kuma sauran third world ba wanda zai iya wanke ta daga zalunci zalunci suna yi kuma suna sa mu suna kada mu a cikin fitintunu a wannan duniya ta imperialism suna kada mu a cikin fitintunu ai yanzu misali shi wannan LGBTQ da ake ta korafi akai ko ka san cewa ni da naje na Canada sai naga kai ba shi kadai ne abun korafi a ciki ba ko da babu shi a ciki akwai sharuɗa masu tsauri da za su kawo mana matsala kasan nan kuma duk wannan bala'in da muke ciki kamar yadda kace wannan ya fada sakamakon irin basussukan da ake amsowa ne ake saka irin wannan sharuɗan na devaluation na cire tallafin mai tallafin ilimi tallafin lafiya tallafin tsaro duka a ciki ne wannan na Kaduna nan dan gidan gumi wata magana mai fa'ida shi mu daina an san basussukan su kai mana so magana lafiya mu hakura da talaucin mu zo mu gina kasan mu kasashen da suka iya fita daga wato kwalbar da aka shake kananan kasashe a ciki za ga da abin da suke kenan Iran Venezuela Argentina abin nan Malaysia da ire-iren su da suke ake ce musu yanzu G10 ne ko waye sunan su duk abin da suke kenan suka takura kansu suka daina an san bashin EU ko Paris Club ko IMF ko duk wani kwamiti na azalumai mu kuma shugabannin mu sun dinkari karbo waɗannan basu suka yanzu wannan gwamnati a shika ɗaya bashin da ta karba yafi abin da aka sa shiga ta kwatin da suka wuce wallahi tallahi gwamnoni sa ansa federal ta ansa to nan gaba sai lokacin gwamnati ta ansa tunda an ce ba su autonomy ko bashin ma su da yan sun anso abinda ma aka ce ayi da bashin ma ba sa yi domin daga sun da suke ansa zuwa yanzu ya kai a ce duka an gina wasu developmental projects da ya kamata a ce an gina ma'ana dangin makarantu asibitoci cibiyoyin ilimi airports rail stations wane ne da ake ansowa a ce za a yi kiwon lafiya da investing a ciki ya kamata a ci kwarin da aka dinga ansa tun daga zamanin Obasanjo zuwa yanzu na basa suka a ce an gama wannan gine-ginen amma duka ba a yi ba saboda haka da gaske ne wannan magana da gaske ne gwamnati a Najeriya ba ta yin abin da ya kamata ba wanda yake da cutin wannan amma kuma abin da ake so da kada shi ma ya je abin da bai kamata ba kuma shi talaka malamai suna ganin shi ne da yafi kusa da su kuma shi ya tsike ga mai ji in ga ta kiji sai wannan wato ga mataka bata ji ba tana maka reni sai ga wa danka sai ya ji to in yace shi ba zai ji ba kaga shi asara gare shi to za ka yi sakin ta ba abunta wannan kuma sai Allah ya tsine mai albarka to shi ne talaka kamar dan malami ne gwamnati kuma ka dauka kamar matan malami ce wanda ta riga ta kangare ta zama irin da annabi yake cewa in da halta to kimo haka sarta to irin ta ce kaga sai ka zo ka ce danka to kaga babu ka tana mu rashin kunya kai ka ji tsoron Allah ka bi amma sai ce to wallahi shi ma ba zai ba sai ka ga ya ma baba ta ita ma tafi shi ne abin da mutane suke da ma gwamnati ta fi karfin malamai suke dole sun ga mata kuma wallahi gwamnati nan ba ta wani ba malamai kudi kake da maran suna ba ta akwai wanda suke samu a guda musu hanya ko a musu wata a basu wata dama amma ba wai da yanda ake daukar kuɗi a bayar irin na da ba wallahi ba sai ba sai ni nan da nake dan karamin tasiri jama'a an gaice tarurruka da yawa irin na gwamnati din nan daga bayan nace masu gaita tarurruka Allah ni kuɗi ne kira in dai ba taron ilimi zai ba ni ba na son zuwa amma wallahi duk in muka je duk abin da za a bayar da wuce a ce ga kuɗin mai 20,000 15,000 na rantsi da Allah in dai ba taɓa ban saman 20,000 ha ku gona ba taɓa cewa wai an bani kuɗin da za ta shi mun baki ba din da ni ma ina ke 20,000 na je ruwan tarurrukan kafin zaɓe da bayan zaɓe na jijje su a nan Zaria a Kaduna da Ina ne amma daga baya kawai nace masu gaita ni in dai taro ba na magana akan ilimi ne dan Allah ne ka ku kira ni saboda ka babu wani kuɗin da ake bayarwa kawai zato ne irin na talaka da yanka da kuɗi yace dan yankan kai barawon gwamnati ba a san inda ya samu su ba talaka haka yake yi shi kuma Allah arzike shi ya tashi buɗa maka kawai baka san yanda zai zo ba kai ma ka tashi ka nema kawai kai talaka kace mene malam jami'o'i ba? Wane jami'o'i an sa su a mala su cewa za a sai da su za a yi privatizing ɗinsu wato fa gaskiya jama'a tsakani da Allah muna kan gadar zare fa mu dai ta addu'a kawai saboda shi Allah yana da hanyoyin shi na kawo sauyi to mai ta'addu'a mu yi ibtihali ga Allah mu koma gare shi kamar yadda Allah ya ce annabi Musa fastaqima wala tattabi'an sabilal mufsidin sabilal ladina ya'lamuna tuwo ku tsaye akan addini. Allah ya musu alƙawarin zai kawo da Fir'auna. Kad ujibat da'awata kuma an amsa addu'arku amma fastaki ma ku tsaye akan addini. To kawai mu kuma ci gaba da tunda Allah ya ce mu ke mu addinin nan da babu inda za a je Allah ya ce mana shi a duk duniya din da yake addini muna kwatantawa. To mu ci gaba da addinin nan da muke mai sallah mai azumi mai istighfari mu karanta alqur'ani mu saurari wa'azi mu biyayya iyaye mu kyauta samu na kusa da mu mu ci gaba da neman arzikin Allah. Allah zai kawo canji dole ne cikin hikimar Allah ya kawo canji a cikin rayuwar mutane amma fa sun bi sunnar Allah game da kawo canji tunda mu ba arna bane da zamu ce kawai mu tashi mu ta hauragiya ko mu tashi mu ta kashe-kashe mu musulmi ne amma a ce an kai zamanin da ana ga musulmi ga abinda yake cikin scriptures na addini suna cewa su ba shi za su ba ba shi za su ba masu cewa wai abin nan Allah ya ji kan malam albani da malam jafar da suna nan wannan ba su malam albani da malam jafar sanda ake rikicin da aka yi na zaben yakowa kun tuna nan malam ya tara mai ce kada wanda ya fita daga ko kofar gidan shi za ku yi sama jama'a a lokacin da wasu ke cewa jihadi saboda mu da muka zauna da shi muka san ya yake tunani ba na mantawa a cikin hall din nan yace na ga mu kawai wanda ya fita daga ko gidan ko ta gundo ka kaleko sosai mu muna cikin makaranta an aka ce ga ta rikice to kowa ya tafi gida kada kaleko a koran da muna cikin muciya aka tada wani rikici can baya zamanin makarfi kafin mu baro muciya sai da malam ya communicating da abin nan mai sunanta helkwata ta yan sanda ya gaya musu cewa ga dalibai na su tashi karatu ka a gansu da wa a group a dauka suna cikin wannan zanga-zanga wallahi da malam ya wannan tukunna amma kaga wawaye ɗan Facebook da basu san me ake cike a ilimi ba basu san me ciki me basu san waye malam albani ba sai dan abin da aka yanka aka sa musu wasu ne suke cewa inda yana nan wai da ya shiga wannan sakarci ya shiga harka jahilai irin ku da yana nan shi ma zage shiga ku domin ai ku da kuke yara kanana na gaban ku zage shi suke san da yake rai mu ne kada muke san kayan mu za ku ga mana san albani ni wannan abin yana bana haushi ba wallahi wallahi kyauta sosai malaman sakari na suna ganin su wallahi ido a kare na wannan zaben shi ne mai girma an zabi wakilai sanatoci da yan majalisa sun tafi su Abuja ba a ganin su wani ba za ku sake ganin shi ba bayan shekara hudu waye shi ba ta shiga ba ku san ba ku yana Najeriya baya nan ba amma malami kun raina shi saboda kuna bin layin biredi da shi kuna shiga masallaci da shi yana cikin sahu ko yana gaba ko ma ba ku ganshi ba duk juma'a za ku ganshi a Albani TV a Sunna TV a Wisal kun raina su kuna ganin su a banza ko kuma za ka ma ganshi a Facebook har ka mai comment na rashin mutunci ko da ka ganshi shi ma ka dauka na social media ne kana mishi rashin kunya shi za ake ganin walla ake ganin cewa ba matsala dole ne malamai su dinga shiga cikin talakawa wannan garin dole ne su ma su zama elite kawai in ba a ganin su za a daina raina su wallahi su samu motocin su bakin gilashi kawai su daina kula talakawa talaka ya je cigaba talaucin shi ko tunda ya shi bai da hankali to in ka ce demokradiya kai ta halasta maka zanga zanga an jije ka kai amma kuma zaka ce wani bai da yanci ce shi kuma bai da ayi ba kamar yanzu ni jama'a da zaben da aka yi last da wanda aka yi before last duka ni ban jefa ƙura ba ban jefa ƙura ba da 1993 amma ban ce ko kai jefa ba ko baba ta tace wani zamu zaben ce wallahi Hajiya kike zaben wanda ya miki yancin kina Najeriya ta baki ni ba zan tawaye miki ba mata na ma kana ce musu ku je ku zaben wanda kuka dama ni dai ban rage ba saboda banda candidate din da na gamsu da shi duka a cikin takara misali ko kuma na da wani uzuri na ni ma aikacin zabe ne an dauke ni ma'aikacin zabe ina yin me yake ci mishi collection officer ko wani abu na mamanta suna abu da to kaga ai na NC aka bani na yi banza da shi ko to haka an bani yancin zanga-zanga na yi banza da shi yana ka ce dole sai na shiga kai da baka banza da shi ba ka je ka yi yancin ka je ka yi amma fa ka ji ana gaya maka ga abin da zai iya faruwa to sai ka ce wai kada a faɗa wai hawa suna cewa wai za a kado da malami akan mambari da Allah jama'a ka ji rashin hankali don Allah kai ne kana ganin sai ka shigo masallacin nan kai malami na hudu ba kawai ka tashi akan mambari kuma sauran su ce maka mun gode Allah saka ma da alheri kafin ma sa hankalin mu su ce a kyale ka wasu wanda suka fika wuta wallahi sun ga maka irin taso wuta wallahi sai rayuwar ka ce kai in tana da sauratan a cikin nan wajen duk masallaci kuma kai ka je ka gwada in kai mara mutunci ne ka je masallacin ka gwada in kana ganin kai baka da hankali a cikin masallaci akwai marasa hankali ba na akan barawo na handset last week ba da yaya su manir sun kwace shi kaga yanda manir yake hakiki kamar shine barawo da ya zo kwace shi a hannun masu fushi saboda haka waye zai shiga masallaci kawai ce bari waye kabo malami daga kan mambari wasu da malamin ya faɗa abinda baya so yace zai tada hayaniya amma kuma shine first victim na hayaniya Allah ya kyauta bari mu hakura ko abin nan mai ya zama majalisar tattauna siyasa to Allah ya gafarta mana Allah ya kawo mana mafita Allah kuma ya rangwanta mana shugabannin mu kuma muna addu'a ubangiji Allah ya shirye su zalunci nan da suke ubangiji Allah ya kauda hankalinsu daga zalunci ya rage hankalinsu kan adalci ya Allah muna roƙonka ka daga canza mana wannan yanayin da muke ciki zuwa abin da yake mana alkhairi a rayuwarmu da addinin mu da kuma koman mu Allah matasan mu waɗanda suka wayi gari ba su da tunani ya Allah ka shirye su Allah ka sa su zama mutanen kirki domin su ne gaban al'umman nan Allah ka sa mu gama lafiya wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi